Sashen Hausar muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma shi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata 17 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan har Amurka za ta kai harin soja akan Iran, to harin zai zama kwatankwacin wanda ta kai wa Saudiya ne. Yayin da masu gabatar da ƙara a birnin New York suka buƙaci a miƙa musu takardun harajin Trump da na kamfanoninsa. Sannan za ku ji cewa wani mai bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce har yanzu babu cikakken tsaron da zai baiwa 'yan ƙabilar Rohingya damar komawa ƙasarsu ta Myanmar.
Tokanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa Afirka ta Kudu ta turo tawagar neman ahuwa a Najeriya.
Ga dukkan alama su masu mulki a ƙasar South Africa sun nuna damuwarsu ɗaya, na biyu kuma sun yi nadama.
Za a ji cewa ƙwararru sun nuna damuwa kan ƙaruwar matsalar taɓin hankali a Najeriya mai nasaba da shaye-shaye.
Ina shanawa don in ƙara koshin lafiya ne don zona da mutane a cikin lumana ba don yin fada ba. Refinol nake sha.
To Allah ki kai. Kamar kowace ranar talata, Aliyu Mustafa Sakkwato zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, inda za a ji wato ci gaba da karce ƙasa tsakanin masu goyon bayan shirin kakkafa rugagi a fadin Najeriya da kuma masu adawa da shirin. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da harin sojojin Amurka da za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai akan matatun man fetur din Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar fadar White House, an tambayi shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na dora laifin harin na Saudiya akan Iran. Sai ya ce, ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya, muna ƙoƙari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin. Shugaban ya ƙara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai harin nan da ɗan ƙanƙanin lokaci mai zuwa. A yammacin jiya, Trump ya faɗawa manema labarai a ofishin fadar White House a yayin ganawarsa da yarima mai jiran gado na Bahrain Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa cewa duk da ba sa son yaƙi da Iran, Amurka a shirye take sosai akan duk wani rikici fiye da kowace ƙasa. Masu gabatar da ƙara a birnin New York sun buƙaci kamfanin da ke kula da harkokin kuɗaɗen shugaba Donald Trump da su miƙa musu takardun bayanan harajinsa da na kamfanoninsa har na tsawon shekaru 8. Ko da yake a jiya Litinin, Attorney General na gundumar Manhattan Cyrus Benz, wanda ya aika da takardar neman bayanan kuɗaɗen harajin na Trump a watan da ya gabata, ya ki cewa uffan kan wannan batu. Sai dai cikin wata sanarwa da kamfanin hada-hadar kuɗi ta Mazars ta fitar, ta ce za ta mutunta tsarin shari'a tare da cika sharuɗan doka. Mark McCarthy, lauya a kamfanin da ke kula da harkokin shugaba Trump, ya ce yana yin nazarin halin da ake ciki kuma zai bada amsar da ta dace. Hankulan masu shigar da ƙara sun fi karkata ne kan kuɗaɗen da tsohon lauyan Trump Michael Cohen ya biya 'yar wasan fina-finan batsa Stormy Daniels, wacce ta yi ikirarin ta yi harka da Trump kafin ya zama shugaban ƙasa. Yanzu haka Cohen, wanda ya shaida biyan kuɗaɗen, yana gidan yari bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 3. saboda an kama shi da laifin keta dokar adadin kudaden gudunmawa da ya kamata mutum ya bayar ga yakin neman zaki da kuma kaucewa biyan kudaden haraji da sauran laifuka. Shi dai shugaba Trump ya musanta wata alaka da Stormy da kuma yin wani abu da ba daidai ba. Makonni shida bayan da gwamnatin India ta sanya takunkumi akan Kashmir, kotun kolin kasar ta umarci hukumomi da su yi iya kokarin su da maido da al'amuran yau da kullun a yankin. Alkalan kotun har ila yau sun buƙaci gwamnatin ta India da ta tabbatar da makarantu da asibitoci da hanyoyin sufuri na aiki yadda ya kamata. Sai dai kotun kolin bata bawa gwamnati umarnin daukar takamaiman mataki da magance takaddamar da ake yi a yankin ba. A ranar 5 ga watan Agusta, India ta sanya dokar ta baci tare da rufe hanyoyin sadarwa a yankin na Kashmir bayan da ta karbi yancin gashin kanta da ta bawa yankin ta mayar da shi karkashin ikon hukumomin New Delhi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai bincike na Majalisar Dinkin Duniya ya gano cewar shekaru biyu bayan mummunan korar yan gudun hijirar Rohingya sama da 700,000 daga Myanmar, har yanzu babu yanayi mai kyau da zai tabbatar da tsaransu saboda kasar na ci gaba da zama mai cike da hatsari a gare su. Hakan yasa ake ganin bai kamata su bar matsugunan su na Cox Bazar dake Bangladesh ba. Mai hada rahoto na musamman na Majalisar Dinkin Duniya Yangi Li ta ce Myanmar ta ci gaba da keta sabawa dokokin kasa da kasa, tana kuma amfani da tsauraran matakai don tursasa wa tsirarin kabilu a jihohin Rakhine da kudancin Chin. Ta ce an kashe fararen hula da dama kuma dubban dubatar mutane sun tsere sakamakon amfani da manyan bindigogi da sauran hanyoyin musgunawa ga 'yan kungiyar Tatmadaw da sojojin Myanmar da na Arakan da suke amfani da su. Sai dai wakilin Myanmar na dindindin a Majalisar Dinkin Duniya ya musanta duk waɗannan zarge-zarge. Magoya bayan kungiyar IS sun nuna farin cikinsu da jin wani sabon sako da ya fito daga wani da ake zaton shugaban kungiyar 'yan ta'addan ne, wanda a cikin sakon ya yi alkawarin cewa yakin da suke yi da Amurka da kawayenta bai kare ba. Muryar mutumin mai tsawon minti sama da 30 wacce ake tunani ta Abubakar Albagadadi ce ta fadawa magoya bayansa cewar Amurka ta shiga cikin rudani a Iraki da Afghanistan.
To Zahra Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da Najeriya da sauran kasashen duniya suka yi tur da barnar nuna tsana da aka yi wa 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu, gwamnatin Afirka ta Kudun ta turo wata tawaga ta neman afuwa wadda ta gana da shugaba Muhammadu Buhari daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Biyo bayan hararen kin jinin baki da aka yi ta kaiwa baki galibi 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu, a jiya ne Mr. Jet Radabe, manzon musamman na shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta Kudun, ya gana da shugaba Muhammadu Buhari a fadar Aso Rock da ke nan Abuja, inda a madadin gwamnatin kasarsa ya baiwa Najeriya da 'yan Najeriya hakuri kan abin da ya faru a kasarsa. Ambasada Kabiru Bala shine jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu.
Zan iya cewa yanzu dai hankali ya fara kwantawa, kuma ga dukkan alama su masu mulki a kasar South Africa sun nuna damuwarsu daya, na biyu kuma sun yi nadama. Sun aiko da sakon na musamman ta hannun manzon shi shugaban kasar South Africa wanda ya zo ya ga shugaban kasa kuma ya ga mu cewa don Allah a yi hakuri akan abin da ya faru.
Jakadan Nigeria Africa ta Kudun ambassador Kabiru Bala ya ce ko da yake wasu ƴan Nigeria sun fara tattara nasu yana so suna dawowa gida amma duba da wannan ci gaba da aka samu a halin yanzu ƴan Nigeria za su yi ci gaba da zaman su a can
insha Allah sosai kuwa ai dama su suka je South Africa sun zabi kasar domin su zauna wasu sun zauna cikin kasar nan shekara 20 wasu sun yi shekara 25 wasu sun yi shekara 30 wasu sun ma yi auratayya suna da ƴaƴa tsakanin su da mutanen Africa ta Kudu abu ne wanda zan iya cewa lalle akwai tabbas na cewa gwamnatin South Africa za ta yi wani abu kamar yadda shi wannan manzon na musamman din nan ya zo ya nuna mana nan dinnan ya nuna cewa lalle gwamnatin South Africa za ta dauki mataki wanda zai hana waɗannan abubuwa din su sake faruwa don haka maganan cewa ƴan Najeriya su saki jikinsu su zauna South Africa din ni zan iya cewa haka ne su saki jikinsu su zauna akan cewa lalle wannan kuradin ta fara lafawa.
To ko ƴan Najeriya za su iya ci gaba da zama Afirka ta Kudun ba tare da fuskantar barazana ba? Dr. Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne a Najeriya.
A matsayin ta na jekada yayi magana yadda ake sarin jekada yayi bayani haka ake san jekada yayi to amma matsalolin da ke kasar matsaloli ne wanda ba cikin dan karamin lokaci za a magance su ba sai an bi ainihin asalin siyasar kasar an tabbatar da cewa alƙawuran nan da aka yi ma ɗan kasar na cewa za a cire su daga cikin talauci an kokarta a wurin wannan in ba haka aka yi ba to komai alƙawarin da gwamnatin Afirka ta Kudu zai mata wuya ta kare bakin haure daga haushin wayannan ƴan kasar da suke ganin cewa halin da suke ciki bakin hauren ne suka jawo musu halayen.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan kai komo na diplomasiya zai yi wurin shawo kan bakin zaran. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, to kamar yadda ba a rasa ji ba, ƙwararru a Nigeria na gargaɗin cewa yawan masu taɓin hankali na ƙaruwa a ƙasar saboda dalilan da suka hada har da ma na shawai don a fita hankali don amince da matsaloli wanda ƙwararru ke cewa ba mafita kenan ba. Zainab Babaji gare ki.
Matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na daga dalilan da ake samun karuwar masu taɓin hankali a Najeriya, wanda ma'aikatar lafiya ta ce akalla akwai masu taɓin hankali tsakanin miliyan 40 zuwa miliyan 60 daga cikin al'umma fiye da miliyan 201 da ke ƙasar. Taɓin hankali wani yanayi ne da mutum kan samu kansa da ke sauya masa yanayin tunani da gudanar da ayyukan yau da kullum. A cewar Evangelist Joel Hamajulde Gashaka da ke aikin kula da masu taɓin hankali da wasu cututtuka a garin lafiya fadar jihar Nasarawa, matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na hana amfani da maganin tramadol ya sauƙaƙa yawaitar waɗanda ake kawo masa don taimaka musu.
Wannan matakin da shi shugaban kasa ya ɗauka na dilin da drugs tramadol ɗin nan shine ya rige waɗansu abubuwa, in ba haka ba kwanaki a rana ɗaya na kawo mana waɗanda suka shakwa mutane 10 a rana ɗaya na kawo ba, mutane 8 matasa
waɗanda
suka yi hauka.
Kuma yawancin su akan samu kamar shaye-shaye ne?
Yawancin su akan samu kamar shaye-shaye. Kun san haukan kashi uku ne, akwai hauka na aljanu, akwai hauka na kwaya, akwai hauka wanda ko mutum ya faɗi na kwalta burgun kanshi ya samu ya ɗan girgiza ya rabu da wurin zamansa.
Idi Uba Suleiman wanda ya samu taɓin hankali ta hanyar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya ce ya fara shaye-shaye ne don ya samu marmarin cin abinci.
Ciwo da na taɓa sami kaina a ciki shine haushi sai ɗebo ni haka kawai, bayan wasu lokuta sai in ji na sami kaina kuma ba daidai ba, ni ina shan giya sai sigari.
To bayan ka taɓa wannan shaye-shaye kamar dai za a ce ya taɓa maka ƙwaƙwalwa, a lokacin yaya kake jin rayuwanka?
Ina shanawa don in ƙara ƙoshin lafiya ne don in zauna da mutane na a cikin lumana ba don in yi faɗa ba. Refinol nake sha, shi na sha yana bin afata ne na cin abinci.
Ita ko uwar Idi Uba Suleiman mai suna Zainab wacce take jinyar sa tace har ya kai yana duka shi yasa suka kawo shi don neman masa lafiya.
Dama yana koyarwa sai kuma ban gane hankulan shi ba. Har yayi min doka ga ta gode ne har zan ji lahira da shi.
Wani hali kika kawo shi a lokacin da kuka zo wani hali yake ciki?
Eh mun don sami shi hankulan shine mun kawo shi. Don bai yadda zo ba shine ya ci gaba da sha magani to shine naga yanzu jiki ne.
Wata mai suna Lidiya Shiku tace a wani lokaci can baya har ta kashe jaririyarta da ta haifa saboda bata san halin da take ciki ba.
Din da na warke na a gaskiyan da na ganin ku na ga mutane amma inda bun ya kama ni da na haifa ciki na kokware yaro na fara na kashe shi a ruwa mama ni da mama na ta ga ni ka fita da su.
Amma anan fa me aka baki har kika samu lafiya kamar
ya bani magani shine na samu sauki yanzu nan ina na tsuri da har an cin jogo na san janta me ko gona san dawa diba mini gidan dan dafanci.
Evangelist Joel Gashaka yace suna da hadin gwiwa da ma'aikatar lafiya don taimakawa masu fama da kowane irin nau'in cuta.
Akwai takardama wanda Ministry of Health na Nasarawa State ta bani muna tafiya tare da su in ciwon da ya zama ba na gefe na ba nakan tura zuwa specialist nakan tura zuwa asibiti.
Wato dai kuna hadin gwiwa?
Muna hadin gwiwa ba mu da damuwa da juna. Su kansu ma su kan zo da kansu wuri na mu musu jinya.
Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To a gaida Zainab har yanzu dai kan wannan batun a shirinmu na hantsi za a ji fashin baki daga wani likita kan illar yawan shaye-shaye wai dan amince da matsaloli da dai sauransu.
To hakikin gaskiya duk mutum da bai fara to gara kai ya fara wanda ya fara ya nemi taimako domin matsalar shiga irin wannan shaye-shayen matakar kan shiga ciki to jikin mutum yana sabawa da shi idan suka zama sun saba da shi abinda ake cewa tolerance to daga nan sai dependence wanda rayuwa ba ta yi ba sai da kwaya. Kowa da dalilin sa da shiga irin wannan wani ba ga cewa wasu ma matasantin suna yara iyaye sun yasar da su ba su san ina za su kare kansu ba.
To Allah shi kyauta to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin wannan fashin bakin yanzu kan bar mu za ku da gefe guda Ali Mustafa Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya
mutane da yawa suna rabuwa da karsa sai su bugi abin da Hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba Fulani ne su tsani Fulani kuma gwamnati nan ba tafiya take da Fulani me aka yi tsari na cewa wannan Fulani kaza ne an ba shi kaza ne babu shi
shi ba Fulani in yace a danne shi a kasar nan waye danne shi in ma dannewa ne wata kilshe danne wani dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai
me yasa Fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tace ya jane me yasa su ba yan kasa bane
dan me za idan za a tsugunar da mu manoman ma a tsugunar da su mana ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala nan a Najeriya shine maciyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutun yazo ya taba burtoli ko guri kiwo da murmuta petition mun kai take ma da kansa ma zai fita amma in sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne commissioner ne wane ne babu yadda ka iya da shi
suna da matsala da gwamnati shugaban kasan saboda matsayin sa na Fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi
yarin kansa shugaban kasa mai girma san da yake PTF ai akwai kungiyar da ya ba aiki a zo aka makiyaya burtololi da ruwa a dauko wannan program din mana
kuma muna fata mun sami kullami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin ina gaskiyar zargin da wasu suke na cewa duk suka lamirin da ake yi wa Fulani a Najeriya ko kuma cece kucin da suke fuskanta ana shi ne domin kawai shi shugaban Najeriya din Muhammadu Buhari ba Fulani ne sannan shi shirin nan na rugana ita gwamnatin tarayya da take son ta yi an aro asalin sa ne daga wani shiri makamancin sa da gwamnatin jihar Benue ta taba yi akan makiyayanta kuma menene martanin su Fulani ga gayyata da gwamnatin jihar Kano ya taba yi musu na cewa idan ba a san sa kudancin Najeriya duk su tare su dawo nan kananta dabo wannan suna daga cikin abubuwan da muke son mu taba a kashi na biyu na muharar da wakilin mu na Abuja Asamai na Kaina ya shirya mana tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin Fulani wato Honorable Khalil Muhammad Bello da kuma Garus Gwalalo shi Khalil Muhammad Bello dai shine shugaban kungiyar kulan Allah ta kasa baki daya yayin da shi kuma Garus shine tsohon shugaban kungiyar Meti Ada a jihar Benue shi dai Khalil Muhammad Bello baya kaunar wannan shiri na ruga da ake son a yi yayin da shi kuma Garus Gwalalo yake ganin watakila ko wani alheri a cikin sa to hasan sai ka ja mu je
menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na ruga din nan wanda kuke ganin watakila in an yi shi zai taimaka wa makiyaya.
Ni abun da nake bunna akan shi shine matsayina na memba na APC na mu fa mun yi zabe mun yi komi. Me yasa Fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tashi ya jane? Me yasa su ba yan kasa bane? Yanzu akwai wata matan da aka kashe ta lasa mundu dina. Kamin a ce wani abu maharaje Fulani ne ba gansu ba amma yake Fulani. Tsana ne na gani kawai an yi wa Fulani nan kwata kwata kawai a Najeriya. Ba Fulatani daga an yi wani abu za a ce ba Fulatani ne kuma hukumar ta kama Fulani zai ce wai henchman Fulani man so sai ne yasa za a kira wannan yaren ai bai kamata ba criminalize barawo barawo ne macuci macuci ne bai kamata a ce wannan yaren kaza ba abunda na gane mutane da yawa suna rakuwa da karzan sai su buki abunda da Hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba Fulatani ne sun tsani Fulani kuma gwamnati nan ba tafiya take da Fulani me aka yi tsari na cewa wannan Fulani kaza ne an bashi kaza ne babu shi
to shikenan yanzu kai magana kan Fulani mu zo kuma mu magana kan makiyaya a gabaɗaya generally misali wannan gwamnatin ita ta kawo wannan magana ruga din kuma kuna goyon bayan abin misali menene abubuwan alheri a cikin sa da yasa ku kuke goyon bayan al'amarin
alherin sa shine in aka yi wannan riga din na misali don ba mu ga ko za a yi shi ko ba za a yi already gwamnati federal government ta dawo daga baya tace ba za a yi ba da sun tsaya a kansa kawai chak a ce duk gwamnan da yake so ya je yayi in yayi shi aka gan shi yana yi wasu kuma sai su gwamnoni wanda a bar gwamnoni wanda suke so su yi su gwada shi mu gani in suka yi shi in yana yi shikenan mu abun da muke so na daya dai ba Fulatani shi ba zai nemi rigima ba saboda da dukiyar sa yake tafiya Fulan za ga shi yana tafiya da shanun sa bai da kudi a banki wannan shanun da yake tafiya shi ne
eh ana cewa suna tafiya da bindiga AK-47
ya bindiga ta ina za mu tafi da bindiga mutane ne wanda suke da bindiga in an kama su ba a fadan yaren su sai a ce ko zai bar su hakan nan Fulani dai kowai abin da yasa ba su da wanda zai magana ba su da wanda yake a majalisa zai tsaya magana ba su da wani alkali wanda yake magana akwai state wanda yake in kana da kai Fulani ne kowai daga an kai ka kowai zaka je prison ne kowai
wannan ga Kadil Mamman Bello kai shi a matsayin ka na shugaban kungiyar kulan Allah da kasa baki daya yanzu wannan shirin da gwamnatin tarayya ta fara ta so ta dabbaka shi an dakatar da shi yanzu bukatar ku ta biya
wato ba dakatarwa ta kar a yi shi gaba ɗaya ba dakatarwa don a duba kurakuri yanzu in ka kula kuwa gudun shirin yake saboda ba shi da tsari shirin a shi su kansu ma yanzu bangaren da suke cewa suna so a yi din su da kansu suna nesanta kansu da shirin tsarin ne idan aka warware shirin aka kya ina so ku fahimta fa dukkan wannan layi ne kawai wai na gine-gine a nan fa kudin za su ƙare ba wai ciyawa da ruwa ba mu abin da muke bukata ciyawa da ruwa a sama wa dabba
inda kaga sanarwar da fadar shugaban Najeriya ta fidda an yi bayanin cewa za a samar da ciyawa da ruwa da hanyoyi da makarantu da kasuwanni da komai a cikin wannan shirin
ciyawar ma ita ce daga baya gine-ginen za a fara to wai wa ma ya gaya musu cewa makiyayi gini yake so inda gini ne na wallahi da ba iso Najeriya ba kuma tafiyan nan duk inda kaga makiyayi yana tafiya da dabba yana nema inda dabban nan za ta ci abinci ne ta sha ruwa da tafiya yake da yanzu ya kai karshen bangon duniya mu kawai abin da muke bukata ciyawa da waɗannan kuɗi wallahi akwai ni zama da muke da Dr. Amin Long senator yanzu senate president a 2015 lokacin zaben 2015 gwamnati ta zo ta warware wannan shiri a shigar da makiyayi wallahi kuɗi kaɗan za a ware mu kullun shawarar mu ita ce biyarin kansa shugaban ƙasa mai girma san da yake PTM ai akwai kungiyar da ya ba aiki a zo aka makiyaya makiyaya burtuloli da ruwa a dauko wannan program din mana ba wannan da aka tsara ma yayi karo don bai je ko daman ba a tsara shi don kawai an yi shi ne domin hayaniya makiyaya makiyaya sai aka zo wallahi wallahi ina faɗa muku idan aka tsara wannan tsari to an ruguza harkar kiwo ma gaba ɗaya kuma an ruguza arewa kullun abin da nake faɗi gwamnonin arewa su dauki haƙin da Allah ya dora musu amma da ɗan jaki dukiya
Garis Golo idan muka dauki misali da jihar ku ta Benue inda kai jagoranci me yace Allah a wurin a baya gwamnan jihar Benue ya bullo da shirin hana kai komo na makiyaya me suna abin ne
yace open net grazing
yawa ina zuwa dokar hana kiwo a fili hakan nan yawa to wannan dokar da gwamnan Benue autumn ya bullo a wancan lokacin kusan suna kamanceceniya da wannan shirin na ruga settlement domin a wancan dokar gwamnatin Benue da Taraba in ban manta ba ba su son su ga cewa makiyaya suna kai komo domin wannan kai koman a tunanin su shike haddasa arangama tsakanin makiyaya da manoma to wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari ita ma ta kullo da shirin ruga settlement ita ma tana zanta takaita ko kuma a dakatar da kai koman wato ainihin makiyaya daga wannan wuri zuwa wancan wurin ana son a tsugunar da su wuri daya idan har kun aminta da shirin ruga na gwamnatin tarayya menene sa kuke adawa da shirin anti open grazing na gwamnatin jihar Benue
ai akwai matsala ma ni a Benue nake wannan anti-open grazing da gwamnati ya kawo ai ba wai magana anti-open grazing ya kawo ba koran Fulani yayi gaba ɗaya kawai
a wannan zargi ne
a to ani ina wajen ne yafi karfin zargi tunda yanzu hakan na ba wani ba Fulani a Benue
ni a lokacin na yi magana da mai magana da yawun gwamnatin jihar Benue ya gaya min cewar ana son a takaita ko a hana kai kuma Fulani da wato hana su gararan ba daga wannan wuri zuwa wancan wurin domin a kokarin wannan kai kawo ne ake samun dauki badi tsakanin su da maki da manoma to wannan dokar tana son ta tsugo da su rike ne irin wannan ruga su na gwamnatin tarayya
babu ai shi wannan wanda yake magana da yan gwamnati din ai mun mun magana da shi a Radio Najeriya satin da ya wuce ma magana ma waya tsugunar da Fulani a Benue State babu shi don babu ba Fulani gwamnan a matsayin sa shi ba sa wani ba Fulani ne mai kiwo ma gaba daya wajen ba wai magana kolo bane kaza kaza ya fada yake su ba kamar ya nuna kamar ba yan Najeriya mun rubuta a rubuce mun ba SS mun ba police mun ba mutane a lokacin ai visiting wannan law din nan mu ma yan kasa ne a sai ka waje a ce kai kai sai kai wani abu sai dai ka tabi dole ne gwamnatin nan kuma ba ta yi visiting wannan law din ba to ai ma'anan wannan riga din da yake nunawa din nan in ka kai sanata zai riga din ta futa daban tunda riga ce daga gwamnati ne ba mu ganta ba to akwai sai wanda zai ke za su yi a bus state din azu amma mu ma'anar kamar na Benue ba magana wata riga shi nashi a wanda ya fito a tsarin sa baya son wani ba Fulani ne kwata 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 kawai a Benue abun da ya nuna
shi gwamnati autom bai kira sunan ba ya ce shi makiya yake magana ba Fulani ba
to ai mu gaba ɗaya Fulani ni ai ba Fulani ni kai na sai da ka kai min hari ina da shanu a gari to ka gani ni mai na kiwa amma ni ba ni da shanu ma amma sai da aka kore ni a cikin biro saboda ina magana akan Fulani
wani ne kore ka
shi gwamnati autom din
kana da shaida ka haka
mun je kotu so 36 kotu so 36 muka je ni din nan kotu so 36 muka je
honorable Khalil Muhammad Bello yanzu gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje shi ya ce zai fara ma tada bikin wannan shirin a jihar Ruga City din kuma na san akwai mambobin kungiyar kamar su yawa a jihar Kano me zaka ce akan wannan
wato batun ka cewa ko ina da ina a ƙasa makiyayi kawai ko ina zai bar inda aka haifi iyaye da kakanninsa ka zo ka tsugunar da shi sai ka ce wani dan gudun hijira a ƙasar aihuwarsa mu shine bamu gamsu da shi ba amma ko shi gwamnan Kano a lokacin da ya taba cewa duk makiyayan Najeriya su koma Kano su yi kiwo magana ce wato ta kishi amma ina abun da za su ci a Kano
ko ta siyasa ko
ni ba zan ce siyasa ba dai amma wata killa shi yana kishi ai shi shugaba ne na kungiyar abun nan Capital Fula Creation Najeriya shine shugaban ta tunda ita ta duniya ne so kishi ne amma maganar ita ce idan yaran unguwa duka kace su zo unguwar gidanka su ci abinci ka tada na musu abincin idan yace makiyayan su je Kano duka su yi babu abincin don haka yanzu a Kano tunda akwai karancin wuraren kiwo saboda yawan al'ummar su idan shi gwamnati zai samar da wuraren kiwo in ba su da shi in suna da shi kuma shi ma ina ba shi shawara kare dauke irin na gwamnatin tarayya na gine-gine
kuma da to a cigaban wannan muhara a mako goben Allah ya kai mu za ku je da za a shiga gonar wasu gwamnonin arewa da ake ganin suna taimakawa wajen haifar wasu Fulani duk waɗannan matsaloli da suke fuskanta har ma da janyo musu walakancin da suke fuskanta a wasu jihohi na kudancin Najeriya haka zalika kuma za ku je da yakin mutunta shanu a wasu kasashen duniya kamar Burtaniya da Indiya da abin da ya sa Fulani Najeriya suke mamakin yadda ba a ganin darajar dabbobin nasu ba da bayan haka kuma shin ko ka san kojarkar ruwa nawa saniya take sha a kowace rana sai a jira mu makon gobe da maji wannan bayanan yanzu muna so mu gode su bakin namu honorable Khalil Muhammad Bello da kuma Garus Gwalalo sannan da shi wakilin namu Hassan Mai Nakana da ya shirya muhawara ta Abuja a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwata a Washington a huta lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga Zahara Fage da labaran duniya an manfa a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai akan matatun man fetur din Saudiya yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar White House an tambayi shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi na dora laifin harin na Saudiya akan Iran sai yace ina ganin muna da ra'ayi iri daya muna kokari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin masu gabatar da kara a birnin New York sun buƙaci kamfanin da ke kula da harkokin kudaden shugaba Donald Trump da su mika musu takardun bayanan harajin sa da na kamfanonin sa har na tsawon shekaru 8.
To da takaitattun labarin muka kawo karshen shirma na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Sama'ila Nuhu sarkin Mundutu wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Lahadi a karamar hukumar Kanam ta jihar Plateau Nigeria. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Zahara Fage wadda ta karanto mana labarin duniya da CV wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Nick Ebano. Ni Ibrahim Kalma sai garba ke cewa sai kuma da hasali.
Vê o